أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله تعالى دي سليمان حدوى أولا مسلاتي نقل أدنتي أبر من كدو أجه الجداوة أولا مليتي نلهدي شاشدة جوات رمضان الشكرة تبقوا إلى حدود 46 نهجر منذ صلى الله عليه وسلم وندشيني شاشدة جوات أكو الشكرة تبقوا بيود 20 الإساف الميلادية. من أرقوان الله تعالى يقال من توفيقي الله كم يكربي أيك عندك أن متمي البركة أشيء بدأ دروس من تفسيري كما يدمك جمالا يا كرنت أن آيوي بدأ بيو آية الفرقو آية تدري دا 26 سورة النساء ودك آية شينينا أبن مك كرنت جي بأسامو أن بي tattaunawa a kansa ba, sai kuma aya ta 127 wadda ɗaya ce daga cikin ayoyi da suke tafi akan maqsudin babban darasin da wannan sura ta ɗauka wajen karantar da shi abinda ya shafi haƙƙin masu rauni musamman mata da ƙananan yara da marayu. A karan farko ko in ce ayar farko ya kulu Allah tabaraka wa ta'ala walillahi ma fis samawati wa ma fil ard, ma fis samawati duk abin da ke cikin sammai, wa ma fil ard da abin da ke cikin ƙasai, duk da nan lafazin ifradi ya yi amfani da shi ƙasa, kuma ana nufin dukka kamar yadda ya zo a ƙarshen suratul talaq cewa Allah ta'ala ya sanya yadda sama take bakwai to ƙasa ma adadin lissafinta bakwai ne. Amma nan ya ambaci wannan to saboda jinsi yake nufi. Da ya faɗi ɗaya a nan al'ard da ce al'aradin to jinsin yake nufi. Jinsi yake nufi. To dukkan abin da ke sama da abin da ke ƙasa baki ɗaya ma'ana da halittun da kuma su abin da ke ciki ma'ana da su sammai ɗin da ƙasan da kuma duk abin da ke cikinsu yake rayuwa to duk mallakar Allah ne. Khalaqaha wa malakaha wa kulluha abidun lahu. Shi ya halitta kuma shi ya mallaka kuma komai a ciki bawa ne a gare shi. Allah ya ce wa kana Allahu bi kulli shay'in muhita. Allah a kewaye yake da kowanne abu. Babu wani abu da Allah bai san da shi ba. Babu wani abu wanda ya fita daga ikon Allah da sarautarsa da mulkinsa da mallakarsa. Shi ya mallaki komai da komai. Malam yake cewa wa hadhihi al-ayatu al-karima fiha bayanu ihatati Allah ta'ala bi jami'i al-ashya. A wannan aya akwai bayanin cewa Allah a kewaye yake da komai. In an ce kewaye ilman wa milkan wa qudratan wa tadbiran, babu abin da yake fita daga ikonsa da iliminsa. Ko hancinka ka sosa Allah ya san da haka, babu abin da bai sani ba. Duk abin da yake gudana a jikinka da ikonsa shi ya ba da dama ya gudana. In ya ga dama ka kafe ka tsaya ƙyam ka kasa motsi, ruwan idanka ya tsaya, bakinka a buɗe ko a rufe ko ya kusa rufewa, to sai ka tsaya haka. Amma duk motsin da kake yi, harshenka ya motsa ka yi magana, harshenka ya motsa ka ci abinci, to babu abin da yake fita daga ikon Allah da saninsa, sanin na komai da komai. Babu abin da ya kubce masa da kai da abin da kake aikatawa da kuma abin da ma ba kai ɗin ba na duk abin da ke cikin sammai da ƙasa. To malam yake cewa fa akhbara annahu lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Allah ya bada labarin cewa duk abin da ke cikin sammai da ƙasa nasa ne. Ai al-jami'u mulkuhu wa 'abiduhu, dukkaninsu mallakar Allah ne kuma bayinsa ne. Fa hum al-mamlukun wa huwa al-malikul mutafarrid, su ne abin mallaka shi kuma shi ne shi kadai mamallaki. Babu wanda yake da share da suka mallaka tare, wanda za a ce ina da wani portion nasa ne, wani kaso nasa ne, ko da percentage ko da takdiri. Babu ko mutum ɗaya ko mala'ika ɗaya ko aljini ɗaya. Babu wani abin bautar dama, ba wani mai sarauta, ba mai iko, ba wani wanda ya halitta sai shi kadai. Kaka shi kadai ya mallaki komai, babu wanda yake taya shi gudanar da komai. Kaka al-mutafarridu bi tadbirihim, shi kadai yake gudanarwa. Ko wannan ya ishe ka ka gane girman Allah? Idan ka kalli irin yadda in an baka shugabanci na iya gidanka yake gagararka, yanzu duk mai mata da ɗa, na ambaci mata da ɗa ban ce mata da ‘ya’ya ba, saboda nuna maka mafi ƙarancin abin da za ka iya samun iko a kai shi ne a ce matarka ɗaya, ɗanka ɗaya ko ‘yarka ɗaya. To duk abin da suke yi fa baka mallaka ba. Ba abin da za ka iya sai abin da suka baka labari. suna da zuciya ba ka iya sani me suke tunani a ciki. Za su iya tsara abu su biyu ko su amfane ka ko su cutar da kai, ba ka sani ba, ba ka da ikon ka sani. Za ka iya tsara wani abu su bo tsare maka su ce ba za su yi ba, kuma ba yadda za ka yi da su sai nasiha. Za ka ba ka mallake su ba, ba ka da abin da za ka iya musu. To ka duba wannan, kai da Allah ya baka iko na shari'a, kai ne babba a gidan, kai ne mai shugabanci a gidan, amma ba ka mallaki komai ba, sai abin da Allah ya bada ikon ka sani za ka sani. Sani fa kawai, to balantana gudanarwa, numfashinsu ba izininka, abinci aka ce ka nemo musu, saboda kai ka rabo su da gidansu ka aura, za ka haƙƙinka ne na kulawa. Abin da ya haɗa ku shi ne wannan alaƙar, amma sauran abubuwa duk wanda ya mallake su mai iko a kansu cikakke shi ne Allah. To don Allah ka ɗauka ka gani kowanne gida, da mai gidan, da matar gidan, da ɗan gidan, ko da mai gidan, da matan gidan, da ‘ya’yan gidan, mazansu da matansu, da duk unguwar, da duk garin, da duk jihar, da duk ƙasar, da duk duniyar, duk mamallaki ɗaya ke gudanar da shi, kuma ya san komai da yake tafi a cikin zuciyar kowa, duk tunanin ya sani. Ɗan adam kana gabansa yana kallon ka, duru baka san me yake tunani ba, yana tsare ya kashe ka, inda ya wata alama ba za ka gane. Amma Allah duk abin da yake yawo a zuciyarka ya san shi, ya san tasarrufi da motsin kowace dabba duk inda take, da mai rayuwa a cikin ƙasa, mai jan jiki, da mai tafiya a ƙafa, ƙafafun guda nawa, da wanda suke cikin ruwa, da wanda suke sama, duk inda ake yawo komai Allah ya san shi. Haka babu abin da yake kufce masa. Wannan dai ka duba ka tuno ka ga girman Allah. Faqad ahata ilmuhu bi jami'il ma'lumat, duk abin da ake sani to Allah yana kewaye da ilimin sa. Duk abin da min haqqihi an yu'lama to Allah ya san shi, ma'ana duk abin da yake ya cancanci a san shi, ma'ana alaƙar ka da shi shine a san shi, to Allah ya san shi. Wa basaruhu shine wa qad ahata basaruhu bi jami'il mubassarati, duk abin da ake gani to ganinsa yana ganin wannan abun ganin. Wa sam'uhu ay wa qad ahata sam'uhu bi jami'il masmu'ati, jinsa ya kewaye dukkan abin da yake min jinsihi an yusma'a, ma'ana ya'lamu al-ma'lumat wa yubsiru al-mubsarat wa yasma'u al-masmu'at, shine ma'ana. Duk abin da saninsa ake yi to Allah ya san shi, duk abin da ganinsa ake to Allah yana ganinsa, duk abin da jinsa ake yi to Allah yana jinsa. Wa nafadat mashi'atuhu, mashi'arsa da ganin damarsa, wa kudratuhu da ikonsa, zartacciya ce bi jami'il mawjudati, ita take zartuwa a dukkan abin da yake akwai shi, babu abin da yake fita daga zartarwarsa. Ba kuna yin shugabanni ana kiransu executive ko? In an tashi fassarawa sai a ce mai zartaccen iko, da ikonsa ke zartarwa, kwamitin zartarwa ko? Shi ne, ko a cikin ƙungiyoyi a ce menene executive body ko committee ko council, national executive council, haka kuke cewa ko ƙungiyoyin da suke na ƙasa baki ɗaya ne. Abin da ake nufi da executive masu zartarwa, wanda za su ce a yi kaza, to shi Allah shi ke zartar da komai, da adadin numfashinka, da ilimin da za ka samu, da fahimtar da za ka yi, za ka gane ko ba za ka gane ba, da aikin da za ka yi, da abincin da za ka ci, gwargwadonsa, da abin da za ka ci ya shaƙe ma wuya ya kasa wucewa, da yadda za a sauƙaƙa wuyan naka abincin ya wuce, ka sha ruwa ba ka shaƙe ba, ka yi jaƙa da hamma wanda kai ba ka da iko a kan dakatar da su, to amma duk da izininsa suke faruwa. Kun san waɗannan abubuwan da na reflex action da muke yi, wanda ba da kintsi ba aka suke faruwa, kawai sai ka ga ka yi hamma ko atishawa sai ta zo, to kai ne ba ka da iko a kan ka san lokacin da za ka yi, amma shi Allah ya san ko guda nawa za ka yi a duniya. A koyaushe babu fa abin da kake yi, ko wani yake yi, ko wasu suke yi, ko ake yi wanda shi bai san da shi ba. Babu wani sarki da yake da irin wannan iko a kan duk mutanen da yake shugabanci, ko akwai? Babu. Shi yasa yana daga cikin rashin sanin Allah a yi ƙiyasin Allah da sarakunan duniya. Ko ba ka san Allah ba, inda kana tsammanin Allah ba zai san me kake ciki ba sai ka bi ta hanyar wani ka gaya masa shi wani shi zai kai ya gaya wa Allah, kai baka isa ka gaya wa Allah ba, baka fahimci Allah ba. Allah ba haka yake ba. Sarakunan duniya, masu shugabancin duniya, su ne ba su san komai na zuciyarku ba, sai abin da kuka gaya musu ko abin da suka sani ta wata hanyar daban. Allah ya kyauta. ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات رحمت تايا الوشي ما أبوتا كسا دسمي باكي دا دب وطن دسكي لاي أولنا لا يوم السماء هو الأسا ترحمت تايا الوشيسو ليه أمين تايا الوشيسو haka ake fassarawa da Hausa. Wasi'at me ma'anarta? Ma'ana ta ishi kowa, babu wanda zai ce ba zai samu ba, shi ne ma'anar wasi'at. Fadinta ta haɗe da kowa zai samu rabansa a ciki, bata kuntata ba, bata yi kaɗan ba, ba za a zo a ce ga wani ya rasa rahamar Allah ba. Babu. Kuma miƙdarin abin da kake so na rahamar Allah, to duk akwai. Babu wanda za a ce rahamar tasa ta ƙare ga wani bai samu ba, ba rabon duniya ba ne da za a je lissafi a ce ya ƙare sai wani consignment ɗin ya zo. Babu. Allah ba mu ikon fahimtarsa. To sai ce wa qahruhu ko وقهر بإذه وقهره كل مخلوق تكاني ونكاري وقهر بإذه دبوايرسا يارين جاي وقهره دكمرين جايرسا لو سفو في بيوني دا العزة دكما القهر دا العزة واتو إذة شي تاكي كلا بوايرسا ليه معنى بواير aka muke faɗa da Hausa, ko amma ka tambayi Bahaushe da yawa bai san ma'anar buwaya ba. In an ce buwaya mai ake nufi? Wane ya buwaye mu? Ana faɗa ko ya gagare ka kenan, ba yadda za ka yi shi. To shi ne ma'anar al'aziz. Duk inda za ka ɓullo ya fi ƙarfinka, ba wata dabara da kake da ita da za ka ce za ka kufce masa, ya fi ƙarfinka ba yadda za ka yi shi. Shi ne ma'anar ya gagare ka, to shi ne ma'anar al'aziz. Wannan ba maganar kowa ɗin kawai ake ba. Dama kowa tana nan. To in an ce izzar ba inda za ka yi da shi, kawai dole ka haƙura ka bi shi, ya fi ƙarfinka. Ƙahar shi ne rinjaye. Rinjayen da ba sai an yi kokawa an gwada ba. In ɗan adam ne za ku kokowa a gwadawa ya fi ƙarfi sai wani ya rinjaye wani ko? To shi ƙaharin Allah ba wai gwadawa aka yi ba, babu wanda zai iya jaji shi. Za ka ya rinjayi kowa, to da wannan rinjayen nasa da buwayar tasa haka ya rinjayi kulla makhluqin duk abin da ya halitta sai dai hakura ya sallama masa wadanat lahu jami'ul ashiya'i kuma dukkan abubuwa haka suka rusuna suka miƙa masa wuya shine danat lahu aqa'at lahu shi ma'anan dana shi yasa ake kiran addini addini saboda yana kaskanta ka ka bi mahaliccinka kai din ba kowa bane me kake bi addini idan ce dana lahu ay aqa'a lahu qahran ba yadda zakai zaka tilas ne abu Allah ba ka da zabi inda kana son ka zauna da shi lafiya to dole ka yadda yafi karfinka kai Allah Allah babu mai wannan sifar in ba shi duk dan adam da yake wani shi yasa kamar da muka yi ishara jiya babu abinda Allah ya tsana irin ai shirka da shi ko ai girman kai domin dan adam ba shi da wani dalilin da zai sa ya girman kai domin babu wani abu da yake wa kansa babu abu bai mallaka ba na farko bai halitta ba ko bai mallaka ba kuma ba shi da komai a gudanarwa kuma waɗannan abubuwa zamani su ne me ake kiran su ya kamata a wannan makarantar kowa ya san wannan mun sha faɗa arkanin rububiyya rukunan rububiyyar Allah abu uku ne al-khalqu wal-mulku wat-tadbir su ne rukunan al-iman bi rububiyyati Allah ta'ala ma'ana tauhidin rububiyya yana da rukunai to su ne waɗannan guda uku da halitta da mallaka da gudanarwa an gane wannan in an ce halitta samarwa da babu shi ya samar duk abin da ka gani da babu shi Allah ne ya samar da shi kuma shi ya mallake shi ownership full ownership nasa ne kai din nan baka mallaki kanka ba Allah ne ya mallake ka gidanka ba naka bane na Allah ne aro ya baka an gane komai da kake gani duk na Allah ne to haka nan gudanarwa baka da ikon gudanar da komai Allah ne mai iko akan gudanar da komai da kake gani daga numfashi har zuwa lokacin mutuwa duk Allah ne yake gudanarwa wa za a ɗaukaka wa za a sauke wa za a ba arziki wa za a talauta wa za a bai wa ƙarfin jiki wa za a bai wa basira wane ne mai tunani wane ne zai zauna mahaukaci wane ne wawa wane ne mai hankali haka yake raba abunsa yadda ya ga dama to waɗannan abubuwan babu wanda yake da su in ba shi ba to duk komai da komai ya risuna ya koma zuwa gare shi to ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara mana fahimtar girmanka a zukatanmu ya Allah ka ba mu ikon kuma mu risuna maka mu bauta maka saboda ka cancanta a bauta maka Allah kuma ka nuna mana matsayinmu mu san cewa ba mu isa komai ba mu koma zuwa gare ka mu risuna mu roƙe ka ka ba mu saboda ba mu da komai kai kake da komai ba mu da ƙarfi kai ne mai ƙarfi ba mu da dabara kai ne mai kowace dabara to wannan ayar kenan da ayoyin da suka gabata a yau a wannan aya ta gaba aya ta 127 da wasu ayoyin da za su zo ƴan waɗannan kwanakin za mu koma ne tattaunawa akan haƙoƙin mata da haƙoƙin marayu da haƙoƙin yara ƙanana ko ka ce haƙoƙin masu rauni wanda wannan yana daga cikin maqsudin saukar da wannan aya a sura gaba ɗaya suratul nisa'i baki ɗayanta ta fara ne da dama ya ayyuhan nasu taqu rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء كيف أكي كيرانتا سورة النساء أكوي آيوي ديوة عند سكي مغانا أتكين وانا سورة أكان أبين دي شافي وانا نحقوك ألا مأوكي أفرقان سورة يفارا دي مغانا الأوري يفارا دي مغانا الأوري yayi magana kuma akan haƙƙin su ne a basu sadaki yayi magana akan masu rauni idan an mutu me za a yi menene haƙoƙin su aka zo rabon gado akai magana akan zamantakewa da mata kar a ƙi su baki ɗaya in an ƙi su zama ba zai yiwu ba ga yadda za a yi a rabu duk waɗannan haƙoƙi da duk Allah maɗaukaki ya ambace su yayi magana kuma akan waɗanda suka cancanta a aura da waɗanda ba su cancanta a aure su ba sai ba mu wata ƙa'ida da duk dokokin duniya babu wani littafi da ya zubo tsari irin wannan wanda sai dai wato kowanne addini a ce ya kwafi irin wannan tsarin doka dokar matan da ya halatta a aure sai aka gaya maka waɗanda aka haramta duk wanda ba a faɗa maka an haramta ba kenan an baka dama ka aure aka zo zancen gado gado gaba ɗayansa ayoyi uku ne a ƙarƙashinsa aka yi littattafai aka yi sharhi kun tuna lokacin da muka karanta waɗannan ayoyi kwanaki da yawa muka yi kusan rabin watan Ramadan ko fi akan maganar gado duk wannan kun yana magana akan haƙoƙi da suke da alaƙa da waɗannan masu rauni cewa duk wanda yake da wani haƙƙi to a bashi haƙƙinsa musamman kuma da mata da yara ƙanana da kuma marayu al'ada ce yadda Allah ya tsara halittarsa za a yi aure za a zauna to wata rana za a mutu wata rana mai gidan ne zai mutu zai bar matar da ƴaƴan wanda da yawa haka yake faruwa to ya za a yi da su suwaye za su ɗauki nauyinsu akwai waliyai dangin miji me za su aikata haƙoƙin da suka hau kansu na wajibcin yin adalci yadda za su kula da waɗannan mata da marayu da kuma ƙananan yara da aka bar musu ya za su yi da dukiyarsu an faɗa a can farkon sura cewa dukiyarsu a tara ta a kula da ita za a iya kasuwanci kar a cinye musu akwai haƙƙin ba da zakka a ciki duk an tattauna wannan ayoyin kuma da za su zo yanzu duk a ci gaba da maganar zamantakewa akwai maganar adalci tsakanin mata ga wanda ya auri fiye da mace ɗaya za mu zo kan wannan to yau wanda za mu fara shi ne abin da ya shafi haƙƙoƙin mata da aka mutu aka bar su da marayu da kuma ƙananan yara Allah ta'ala ya yi tawallin yin ifta'i da kansa ya ba da fatawa a ce Allah ya ba da fatawa to anan da aka fara jin wannan zance Allah ta'ala yake cewa wa yastaftunaka fil nisa'i sahabbai suna neman fatawarka shine yastaftunaka suna neman fatawarka me ake nufi da fatawa fatawa shine bayanul hukmi shar'i bayanu al hukmi shar'i min ghairi ilzami bayanul hukuncin shari'a ba tare da tilastawa da lazimtawa abi ba wannan malamai sukan faɗe shi ne don bambanta fatawa da alƙalanci al-mufti abu ya shi muhuti ko yawwa akwai su yanzu ko duk ba ku sani ba ba alƙalai nake nufi ba yawwa akwai alƙali akwai kuma mufti muhuti da ake faɗa asalinsa daga mufti ne mai ba da fatawa faqihi ne mai karanta littafin fiqh ya san mas'aloli rikici ne rikici a waiwaye su kamar jurist da ake faɗi a kotun boko yawwa su ne har alƙali zai waiwaye su me kuka gani akan wannan to asalin mai fatawa shine wanda zai ce hukuncin Allah akan mas'ala kaza shine kaza shikenan za su ta kai ba zai ce tilas a aiki da kaza ba alƙali shi kuma shine mai wannan abu guda biyu shi ba ɗaya yake ba shi yana da bayanul hukmi shar'i wal inzamu bihi shi alƙali zai faɗi hukuncin kuma da zai tilasta cewa kai wane kai ne da gaskiya je ka kai wane ba ka da gaskiya ya aima hukunci ko haƙƙi na dukiya ko na fili naka ne sai a rubuta takarda kuma a ce daga yau wane shi ne mai filin nan da ake rima a kai kada wani ya sace shiga masa sai a bashi takarda daga kotu wannan aikin alƙali ne ya yi bayanin hukuncin shari'a kuma ya tilasta haka shi yasa kullum akwai masu zartar da doka a kusa da shi ƴan sanda kenan zai ce ku je wane ku fidda shi daga gidan nan daga yau mallakar wane ne kuma aka yi wannan zance ya ƙare a fahimci abu wannan shine aikin alƙali amma shi al-mufti mai fatawa to sai dai ya faɗi hukunci kuma zancensa ya ƙare muna gane wannan wannan kawai dan a bayanin me alfarqu baina al-ifta'i wa al-qada bambanci tsakanin fatawa da alƙalanci to suna tambayarka dan asalin ma'anar istifta'i neman fatwa eh da sin alif da sin da ta da ka gani idullu ala talab shine istafta ay talab al-fatwa talab al-ifta' ya nemi a bashi fatawa to Allah ya ce wa yastaftunaka suna neman ka ba su fatawa fil nisa'i dangane da mata mata wannan ya nuna maka mata suna da muhimmanci mata suna da muhimmanci shi yasa aka saukar da suratul nisa'i bayan ita kuma akwai ayoyi dayawa a wurare da dama da aka yi magana kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa a ƙarshen rayuwarsa lokacin da yake kwanciyar rashin lafiyar da bai tashi ba daga cikin abubuwan da yake faɗa yana yawan maimaita as-sala as-sala ina kashe dinku ku riki sallah sai kuma yace wa ma malakat aymanukum ku kula da bayinku da barorinku da suke hannunku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi can kasa ya dauko waɗanda kai baka ganin su ma da kima sai ya dago su ya nuna maka suna da daraja bawa da ka mallaka ana gaya maka ka kula da shi kar ka zalunce shi kar ka wahal da shi kar ka cuce shi kar ka hana shi haƙƙinsa to ballantana wanda a hannunka ba bawan yake ba to daga cikin maganganunsa kuma yake cewa istausu bin nisa'i khaira ku ɗauki wasiya ta alheri ina baku dangane da mata ma'ana ku ɗauki wannan umarni da nake baku ku zartar da shi akan mata ku kula da su ku kiyaye haƙƙinsu kar ku zalunci mata zalintar mata mummunan aiki ne domin ita mace tilas sai da ita rayuwar namiji ta tafi daidai kamar yadda rayuwarta ba ta tafiya daidai sai da namiji haka Allah ya yi halitta ɗabi'a ce ba magana ce ta wai nature wadda Allah ya halitta haka ya sanya mu tunda ya faɗa mana ai mu musulmi mun yadda shi yayi ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha ay min an-nafs al-wahidati khalaqa minha zawjaha az-zawj nan asali kalmar zawj spouse ake nufi spouse ba a nufin namiji kawai dan an ce zawj zawji na iya daukar namiji yana iya daukar mace in an hada su biyu tare shine a ce az-zawj wa az-zawja misali to shine zaka gane wannan na farkon namiji mai ta marbuta kuma mace amma aka ce zauji kamar ina jin mun yi wannan zancen ko can a baya a wancan shekarun da muke tattaunawa zauji na iya daukar macen yana iya daukar namiji don haka abinda ake nufi da bature yake cewa spouse ma'ana abokin zama wanda Allah ya hada su ya halicci namiji ya halicci mace su zauna tare shi namiji shine babba babban ba ana nufin ya haukan wanda yake shugabancin ya danne ya zalunce shi ya ci mutunci ya zagi iyaye ba haka ake nufi ba amma mai kula mai tausayi mai jagoranci mai tallafawa mai nemo abin da za a ci mai ba da kariya ba zai bari wani abu ya taba ta ba mai kishinta mai tsareta ko ne kuma mai kiyayewa duka duk abin da take bukata to a wurinsa za ta neme shi tunda shine ya je gidansu ya yi karamar murya ko ya roƙa aka amince aka sa rana aka zauna ya ba da sadaki aka danka ta a hannunsa ta fita daga hannun iyaye ta dawo hannunsa zaka dole shine mai kula da ita in an ce shugabanci dama abin da ake nufi kenan ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i to dama qiwamar abin da ake nufi da ita kenan ba kawai ka zo ka ji kai ne babba ta yadda kake so za a yi da zafarsa da taka mutunci da zagi da sauransu da wulakanci da duka ba asalin zancen ke ba an fahimci abin yawa zama ne dole mu yi tare to tunda dole mu yi tare ya za a yi zaman kai Allah ya maka jiki mai karfi ko kana da karfi karfin jiki da karfin zuciya ba komai za ka gani ka gudu ba ko ba za ka ga kadangare ka gudu ba kamar da su in suka ga kadangare me yake faruwa sai gudu daga an ce ga kadangare magana ta kai haka kinke su kaga kai ba haka dan adam a matsayin ka na namiji ba haka kake ba don haka dole ne ka tsaya kyam ka bada kariya abinda yake razana ta ka kiyaye ka da razana ta in wani zai shigo ya keta mutuncinka ta hanyar ta to ka tsaya tsayin daka ka tabbatar da cewa ka kare mata mutunci ka ci da ita ka tufatar da ita ta zauna zamanka ba ta bukatar a ce tana karimu tana nemo nan ta nemo nan har a zo ana ziga ta ta je ta nemi aiki dan namiji ba dan goyo bane zai wulakanta ta kaza da kaza duk in ka san haƙƙi ba za ka bari ma ta shiga wannan halin ba ana fahimtar abu yawa dan haka mace ba maganar ba kamar buhun gyaɗa bane ka so ka cinye ka gama amfani da shi kawai shikenan ka watsar da buhun ka je ka so wani buhu gaskiya ba haka mata suke amana ce kula ce kuma daraja ce daraja ce ake gani taka har aka baka haka musulunci gaskiya duk wanda ba ya fahimce shi cewa dokokinsa sun saba wa ƴancin mata wannan dama asali maqsudun wasu ne da suke so su yaƙi musulunci kuma hanyoyi daga cikin hanyoyin da suke amfani da su shine wannan amma duk abin da ake samu na raunin bada haƙƙi ko ƙin bada haƙƙi wannan magana ce ta al'adar mutane da jahilcinsu amma ba musulunci ne ya koyar ba haka in ka samu musulmi baya kula da matansa baya kula da ƴaƴansa to ba musuluncin za a tuhuma da cewa shi ya koya masa wannan ba domin duk rashin adalci mutum ya je ya karanto duk littattafan addinai baki ɗaya na duniya ba conventions na United Nations ba da aka yi concocting aka hada su aka fitar ba su ba in dai addini ne religious laws na duk duniya to ba zai samu inda aka mutunta mace irin addinin musulunci ba Qur'anan wa sunnatan yawa kuma kamar da nake ambata mana me yasa dama aka sanya annabinmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama yayi aure ai saboda a samu practical example ne yadda ake zama da mata wanda bai taba aure ba gaskiya ne tunda annabin Allah ne za a iya masa wahayi da dokokin nan ga yadda za a yi ga yadda za a yi Allah mai iko ne akan komai amma in ba a samu misali a aikace a cikin gidansa na yadda ya zauna da mata ba ba za a iya samun abin da za a yi koyi da shi ba to mu annabin mu sai Allah ya sanya shi bayan shi ne na ƙarshe kuma sai ya sanya shi mutum ne kammalalle Allah ya ba shi ikon zama da mata kuma ya ba shi ikon yayi aure dan hakan ana zancen wanne miji ne mafificin miji da ba a taba irinsa ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen kulawa da matansa ko ce alfahari take cewa tana tare da shi har wanda ya bai wa hakuri ba zai ci gaba da zama da ita ba ta ishe shi ta roki ta zauna ta mutu a gidansa dan a ci gaba da kiranta matarsa daga cikin ummatul mu'mini kuma ya bari akai haka kun ga mun nuna maka ashe shi shugaba ne da zai bada misali dan haka kuma shi aurensa bamu taba ganin zaluntar mace ba dan haka zalunci ne na wasu conventions da ake a duniya ko na United Nations ko na ƙungiyoyi a zo a tuhumi addinin musulunci cewa yana danna haƙƙin mata in al'adar bahaushe ko ɗan arewa umumin da bahaushe da babulatani da babarbare da kowa in al'adar su ita ce akwai rauni wajen kulawa da kuma tarbiyya to ba za a ce musuluncin ne ya koya musu haka ba dan akwai wasu wanda ba mu ba Hausawa bane ko ba Fulani bane ba Bare bane ba sauran ƙabilun arewa bane kuma suna musulunci ya suke da nasu mata ana fahimta zaka kar a zo ana son a yaƙi addini kuma a riƙa tuhumar cewa musulunci ne ya kawo kaza ya kawo kaza Allah ya san kun fahimci dai sakon da nake nufi yawa dan haka musulunci babu wani addini da ya tsare haƙƙin mace ya kuma kula da shi aje a karanta shari'ar a gani duk kokarin da masu wannan kungiyoyin yancin mata suke yi ba abin da basu rubuta ba sun samu wasu malaman da suka bi ra'ayi irin nasu a kasashe da yawa sanannun mutanen da suka fito da irin wannan tunani suka yada shi irin su Qasim Amin a cikin Egypt kuma suka aka yada irin wannan manufofin har kasashen wasu wurare ma suka dauka akai ta rubuce wajen nuna cewa musulunci a cikin sa wai akwai danne mace da sauransu duk ba su ci nasara ba ana la akalla dai a gaban malamai a ce ilimin addini ya tabbatar da cewa an zalunci mace a musulunci babu wannan abu an fahimci abu yawa amma al'adu akwai su da yawa da suke da irin wannan abin da yake na danniya ne wanda kuma duk al'adu suna da ishi amma da za mu tattara gaba ɗaya mu koma karantarwar musulunci za mu ga cewa babu cutar da mace a cikin karantarwar alƙur'ani babu shi a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da buƙatar yi wani abu ma tawili ba za ka ba buƙatar zuwa ɗauko ayoyin duka a ce sai an cire su ko sai an yi ba su wani tawili ba haka a bar shi hakan ma baya cikin abin da za ku ɗauko a ce akwai zalunci a cikin su ana fahimtar abin mu je insha Allah ba mu je wasu daga cikin irin waɗannan ƙa'idoji da dokoki insha Allah to Allah madauki yake cewa wa yastaftunaka fil nisa suna neman fatawa a wurinka kun ga an kawo kaful sifab ana nufin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna neman fatawa ka ba su fil nisa'i dangane da mata kun ka ce Allahu yuftikum fihinna Allahu akbar ko wannan ya isa nuna cewa mata suna da daraja a musulunci da aka nemi manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada fatawa akan mata sai Allah ya karbi abin yace kace Allah ne yake bada fatawa akan su kun gane gata ne wannan ko ba gata ba gata ne gata ne qulillahu yuftikum kace Allah yana muku fatawa fi hinna ay fi nisa'i dangane da mata وما يتلى عليكم وان جمله شيء معطوفه على الجمله با معطوفه شيء اكن لفظ جلاله ان غني يوا قل الله يفتيكم فيهن ويفتيكم فيما يتلى عليكم ويبين لكم كذلك ما يتلى عليكم في الكتاب ينا غير مكو هر ينزو ينه مكو بياني ma yutla alaikum abinda ake karanta muku fil kitabi a cikin littafi wani littafin alqur'ani ashe duk abinda ke cikin alqur'ani dangane da mata inda shi ne specific abinda muke tattauna akai to fatawa ce da Allah ya bayar ashe fatawar Allah ba a soke ta har kiyama naka babu wani wanda zai je ya karanto wani abu a wani wuri yace zai zo a cikin alqur'ani ya soke fatawar Allah musamman dangane da mata saboda ita Allah ya fada shine ya bada fatawar annima abun manzansa ya karbe abun yace qulillahu yuftikum fihinna wama yutla alaikum da kuma abin da ake karanta muku fil kitabi a cikin littafi fi yataman nisa'i fi innan bima'ana fi sha'ani yawa dangane da yatama annisa wannan mudafun da mudafun ilayhi me ake nufi da su ma'ana dangane da marayun mata ma'ana mata marayu shi ake nufi akwai wasu da suka fahimci wani abu kuskure anan cewa wannan ayar tana magana ne akan agololi mun ta agola yawa mata da za a auro suna da ƴaƴa sai su zo da ƴaƴan gidan mijin su na biyu ko na uku wanda dai ya aure su yanzu su kuma sun zo da wasu ƴaƴan da suka haifa a wani gidan wasu sai suke fassara wannan wai shi ake nufi to ba haka ake nufi ba waɗannan za su iya shiga ciki amma asali abinda ake nufi mace marainiya wadda mahaifinta ya mutu ya barta kuma kai ne waliminta ko zaman ka kanin uba ko wan uba in uban nata ya mutu tana ƙarƙashin ikonka to wannan shi ake zance aslan min haythul asala saboda musamman in ka koma zuwa ga sababin nuzulin ta sauka wata al'ada ta jahiliya da maza suke yi idan mutum yana da wa sai wan ya mutu ya bar yarinya karama sai ya dauko yarinyar karamar yana kula da ita in wani ya auri uwar misali kaga saura yar ta zama malaimiya sai ta zo yace to tunda yar wansa ce shi zai kula da ita ana fahimta to sai ya zo ya zauna da ita ko wannan ko kuma wani wanda yake wali ne amma kuma ba maharami ba zai iya aurenta sai ya zo ya rike ta a matsayin walinta ne zai kula da ita ga kudinta ma na gado an bashi a hannunsa to sai ya cinye kudin kuma ya zo ya ce zai aure ta ko ya ki aurenta saboda kudin gadon yana nan bai yana da yawa bai gama karewa ba ya bacce tana karkashinsa an zo neman aurenta ya ki auren da ita dan yana son wannan dukiyar ta ta gado da yake kula da ita bata kare ba yana ci a ciki to duk wannan abun an same shi a da a jahiliya ana yi shine Allah madauki yake so ya prescribe wannan abun ya soke shi a daina ya zama cewa wajibi a rike mata da adalci a rike marayu mata su ma da adalci. In ba maharamiyarka ba ce kana son ka aure ta, to ka aure ta da adalci, da ba da sadaki da komai, kuma kai kulawa yadda ya wajaba. An fahimta? Haka nan in ƙananan yara ne su ma maza, su ma a kula da su, kar a cinye musu kuɗin gadon su, sannan kuma ya zama a yi watsi da su a titi. Ko a je a tura su makaranta allo kamar da za ka ga ana yi mu a irin wannan wurin namu. Ko mutum ya mutu da darajarsa Allah ya hore masa rufin asiri, ya rasu ya bar dukiya, sai ‘yan uwa su zo su hau kan wannan dukiya, ayi a raba gado su ki, su ci gaba da cewa suna kula da su a hankali, an kulta ce ai kuɗin nasu biya ƙari, shikenan kuma sai ya riƙa kula da nasa ‘ya’yan da ya haifa su, kuma waɗannan a ƙyale su, ba za a kula da su ba, la makarantar su la komai. Can kuma sai a zo a ce ai tausayin su, a ce a ɗauka a kai su makarantar allo. Wannan duk zalunci ne. Allah maɗauki ya kyauta. Yawwa, Allah bai ba da kariya a riƙa irin waɗannan abubuwan ba, da za a ci mutuncin wato waɗanda suke da rauni. To sannan Allah maɗauki ya ce wa ma yutla alaikum fil kitabi fi yataman nisa, marayu mata allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna, waɗanda ba kwa ba su abin da aka wajabta na haƙƙinsu, wa targhabuna an tankihuhunna, kuma kuna kwaɗayin ku aure su. Malami suka ce nan za a iya ƙaddara fi, za a iya ƙaddara an, ai wa targhabuna fi an tankihuhunna, wa targhabuna an tankihuhunna, duk zai shiga ciki. Kuna kuɗayin ku aure su, ko ba kwa son ku aure su, duk zai shiga ciki. Ana fahimtar abin? Wannan kuma yana cikin balagar Al-Qur'ani, kuma da Malam Usaimin ke cewa barinsa haka ɗin akwai balaga, saboda komai zai iya shigowa ciki. Wanda yake kuɗayin ya auri wannan mareniyar da yake kula da ita, to ga dokoki a kansa. Wanda baya kuɗayin ya aura, to ya zai da haƙƙinta. Kada ya zalunce ta, ita ma a wajen haƙƙinta, ya aurar da ita kuma ƙarƙashin adalci da kulawa. Ana fahimta? Yawwa. Allati la tu'tunahunna ma kutiba lahunna wa tarzabuna an tankihuhunna wal mustad'afina min al wildani, da kuma masu rauni, shine al mustad'afin min al wildani, na yara ƙanana, duk an karanta muku a cikin littafi. Yara marayu a kula da su, ba shi ne farkon wannan surar ba, shi ne muka ishara a kansa ɗazu. Yawwa, dukiyarsu kar a cinye. Yawwa, a kula musu da dukiya. Wa an taqumu min yatama bil qist, kuma ku tsayu da haƙƙin marayu da adalci, shi ne al qist da adalci. Wa ma taf'alu min khairin fa inna Allaha kana bihi alima, abinda kuka aikata na alheri, to Allah yana sane da shi. Ma'ana, kisiyar haka ma in kun yi, Allah yana sane da shi. In kun ci haƙƙinsu, kun wawashe musu dukiya, kun ƙi aurensu, kun ƙi aurar da su, kuna moriyar dukiyarsu, kuna zaluntarsu da ƙananan yara da marayu da mata da sauransu, duk Allah yana sane. A cikinsa wannan kuma akwai threat, ko akwai tsoratarwa da barazana, cewa tunda Allah yana sane da abin da kuke yi, to ku kiyaye ku ji tsoron Allah, ku yi abin da ya kamata, in ba haka ba Allah zai kama ku, tunda ya san me kuke yi. An gane abin? To mu je mu karanta abin da malai ya ambata. Yace al-istifta, abin da ake nufi da istifta'i, talabu sa'ili min al-mas'uli bayana al-hukmi shar'i. An gane? Talaba abin al-istifta'u طلب السائل وانا من إضافة المصدر إلى الفاعل. أو طلب السائل من المسؤول بيانا. شيسا وانا إضافة تكي أيك فئلي تكي نسبة مفعول به. طلب السائل من تنبيه min al-mas'uli ya nemi, wanda ake tambaya me zai nema, bayana al-hukmi, bayanin hukunci wannan shine definition na mene fatawa amma hukuncin wanne ash-shar'i ba al-hukm al-aqli ko al-urfi ba al-hukm ash-shar'i shine ake cewa fatawa yawa fi zalika al-mas'ul anhu dangane da wannan abun da ake tambaya a kansa kun ga nan akwai as-sa'il akwai al-mas'ul ko akwai kuma al-mas'ul anhu as-sa'il shine mai tambaya al-mas'ul mutumin da ake tambaya shine malami ko al-mas'ul anhu shine mas'alar da ake tambaya akan ta yawa fa akhbara anil mu'minin Allah madauki ya bada labari dangane da mu'minai annahum yastaftuna ar-rasul sallallahu alaihi wa sallam cewa mu'minai kuna neman tambaya kuna neman fatawa kuna neman ilimi kuna neman a bayyana muku hukuncin shari'a daga wurin wa daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuke neman fi hukmin nisa'i dangane da hukuncin mata al-muta'alliq bihim wanda suke da alaka da su fatawallallahu hadhihi al-fatwa bi nafsihi sai Allah ya dauki nauyi wannan fatawa da kansa fa qala sai yace ulillahu yuftikum fihinna kace Allah yana muku fatawa fihinna ai fi sha'nihinna dangane da su fa'lamu fa'amalu kai fa'amalu ala ma aftakum bihi to ku yi aiki da abin da ya muku fatawa da shi fi jami'i shu'unin nisa'i a cikin dukkan sha'anin mata min al-qiyami bi huquqihinna wa tarki zulmihinna a tsaye da haƙƙin su a tsaya da shi sosai a kula wa tarki zulmihinna da barin zaluntar su umuman wa khususan ko a gama gari ko kuma wasu keɓantattu an gane duk kar ayi wa hadha amrun am ina gama tsaya ana an nuna min minti biyu tun ɗazu nan inda yace wa hadha amrun am yashmalu jami'a ma shara'a Allahu amran wa nahyan fi haqqi an-nisa'i az-zawjati wa ghayrihinna as-sighari wal kibar to insha Allah ta'ala sai mu tashi akan sa Allah ta yi mu darasin mu gobe muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana tawfiki Allah ƙara mana fahimta Allah ka duk abin da zamu faɗa na hukuncin shari'a ya zama shine daidai abin da ke kuskure ne kuma Allah ya sa mu kauce wa fadarsa kuma Allah ya daidaita mana lamari wa akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk